Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Maza suna taka muhimmiyar rawa a rayuwar ya mace, kama daga lokacin da take tasawa inda take kasancewa karkashin kulawar mahaifinta ko wani cikin waɗanda ke da alhakin ba ta tarbiyya ga wacce ta rasa mahaifinta, sannan a yayin da ta yi aure kuma takan koma karkashin kulawar mijinta. Rashin miji a sakamakon mutuwa ko rabuwar aure ga wasu matan yakan jefa rayuwarsu cikin wauyacin hali sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'ar hannu, musamman ga wacce ba ta da gata. Sannan a wani bangare guda kuma an dade ana bayyana mahimmancin sana'a ga ya mace domin huce takaicin rayuwa, kamar yadda a yau za a saurari tattaunawa ta da Aishatu Larai Abubakar, wata wata da mijinta ya rasu bata da yara kanana, wacce take zaune a karkashin karamar hukumar Agaye da ke jihar Niger, wacce ta ci gajiyar wani shirin bankin lamuni na duniya karkashin shirin Nigeria for Women Initiative. Sai ga malama Aisha da labarinta.
Muna zaman lafiya, amma yanda Allah ya so ya zo ya dauke shi ya bar ni da yaya, kuma gaskiya ya sa su a makaranta, ni kuma ban so in ce su bar makarantan ba. Ko da shike yaya mata suna da yawa, kuma ina ji ana cewa in ka ba da ilimi ga na mace ka ba wa duniya, ni ko sai na ji dadi.
To yaya kika fara wannan sana'a taki ta saka?
Tunda ma ban yi aure ba, mama ta take koya min na hannu, in ban mai ba ta kobe ni. Da nayi aure sai na fara zuwa inda ake koya. Da mijina ya zo ya rasu, na samu wayansu abun da ci da sha, wani lokaci dai da abun makarantar yara ya zama wahala. Muna nan sai na ga watan da take sakanga, sai na ce to dan Allah ko za ta koya min. Ta ce to ba ko, tunda ta san labarin sai ta fara koyar min. Da na koya nayi kaman dai wata 5 zuwa 6 tunda ban da kayan aiki na kaina, sai na fara yi. Sai ta matar na ta ce min to akwai da ake bada aya na machine.
A ina kike sai da kayan da kika saka?
To lokacin nayi hula san kai kauyuka a sayar, to kudin da aka kawo sai tayi wani wulu, ina dai nan ina yi. Daga nan sai muka zo muka ji labari shirin ganda muke yi, sai na ce to ko in shiga kungiya akwati na ko ka in shiga. Nazo na ce bari dai in shiga, tunda dai ba mu taba ga irin sa ba. Da muka fara akwatin nan kowane mako muna zama so daya, sai a ce mu sa kudin da ya hauce mana, muna sawowa. Sai aka ce mana lokaci na zuwa za mu iya rantan kudi daga akwati. Sai na ranta kudi da na ranta lokacin 2018, dan an ce mana za mu iya rantan so ukun sa, saka bani 2018. Sai na je na saya second hand machine, na fara aiki ina yi. Wannan machine da ya fara samu matsala, sai ga inan ga grant ya shigo, alhamdulillah kasira ala kulli ali, an turo min 60,000. Na ce yanzu da machine zan saya. Yara suka ce mama kudin makarantar daga nan machine din nan ne zan samu kudin makarantar ku. Sai na saye machine second hand din ne, amma yafi wancan kyau. Da na saye ta ana ce sabo kadin shi 38,000 da wani abu. Matan na ta sayar min wannan 26,000. Saron kudin nan wannan da kungiyan ga dama, kuma na fara zuwa makarantun da ake nace ina yin saka. Saka bani cewa ga makaranta masu saka. Sauran kudin sai na kai mina, na je na sayo zare na fara saka. Kun gani wani kuma daga har daga Abuja, sai aka gani dan akwai wata yarinya ta da ta sa a WhatsApp, sai aka gani aka turo mata cewa mamanki na yi ne, sai ta ce eh. Sai matar na ta ce tana da MBU, sai aka ce sako shi.
Yanzu kin kafa kanki, me ya rage miki?
Yanzu dai ya zama kamar ni kadai na samu aikin ganin da nake yi, kuma ina so sauran mata su ma su samu rabo. To yanzu akwai wanda ma suka shigo da yawa suna so su koya, amma ba halin machine. Dan ni na hau ina yin na wanda aka sa ni aiki wanda za su koya, ya zama dole in samu. Kuma kungiyan ga a taimaka kwarai da gaskiya. Allah kuma ya sa kai ya tsaya a nan, dan muna da yawa mu mata a cikin duniyan ga, kuma akwai matsaloli da yawa.
Yanzu kina da sana'ar kanki, me kike hange nan gaba?
Ko so cewa na samu shago, na samu so machine, dan samu wanda zan koyar da su da yawa, dai ya dauke matsalan matanci. dan zan ce matanci ku maza ko ina za ku iya shiga ku samu abu rufa asiri.
To ƴaƴan ki nawa?
Yara na guda 7.
Akwai waɗanda suka yi aure a cikin yaran naki?
Guda 2 suna nan. To biyun nan dai sun haure din tun uban suna da rai, amma sauran ni nake yin abu ganin abu ga canje dan rufin asiri.
Bayan ƴaƴanki akwai wasu da kike kula da su?
Eh, suna nan insha Allah.
Wani kokari kike yi dan ganin cewa kin koyar da wasu irin sana'ar taki?
A yanzu haka kaman wanga kungiyar da nace ake yi. Na shiga makaranta nace a kawo mai yara zan koyar da su. Dan sun ce man aikin hannu ne. A kawo mai yara, ko yanzu ma akwai yara dan suna hutu ne. To wannan makarantan kowanne sati ana turo mai yara so biyu cikin mako daya. Na secondary ne.
Da farko da kika fara wannan ajiya nawa kike ajewa?
Da na fara dai naira 100 nake sa. Da na zo ina saka mun sai na fara saka 200 300. Da muka kai shekaran da zan kwashe aka gama na kwashi 29,200.
Yanzu fa da aka fara wani sabon ajiya nawa kike bada ajiya kowane mako?
Kowanne sakawa 300 nake sa. In ban sa 400 ba 300 nake sa.
Yanzu cikin ƴaƴan naki akwai wacce kika koya wannan sana'ar?
Insha Allah al-Karim. Nayi sakan ga kin san zai zama yin dinki, to ita take yin dinki. Dan ko yanzu haka na saka ta akwai wani makaranta na asibiti a nan, dan ina jin dadi yara ita ma ta samu ta zama wanda take a aikin asibiti.
Wani mataki ƴaƴan naki suke a makaranta?
Suna primary, suna secondary. Namiji ne daya, shi kuma yanzu ya gama jami'a amma bai da aiki. Sauran matan suna nan a secondary and primary. Komai mutum yake yi kai ya yi shaboye kuma ya jajirce ma kansa kuma ya zamanto ya yi shiri ya yi niyyar taimakon sauran don kamu zama a duhu dukanmu. Mata dai da yawa sai su gan cewa in miji ya rasu karshen rayuwarsu kenan, mutuwan miji ba karshen zama kenan ba. To tashi ko da naira ɗaya ne in ka fara sana'a ikon Allah inda niyyanki kika jajirce Allah zai taimake ki ya zama ɗari gobe. Ba wanda ya sa niyya ya yi aiki na kwarai kuma Allah ya tura shi ko ya zubar da shi.
Sannan za a ji bayanan hakimin Kumba Musa Suleiman Ija, magajin garin Ija kuma sarkin fadan Zazu Suleja, a game da yadda wannan shiri na tallafawa mata ya inganta zaman lafiya tsakanin ma'aurata da irin taimakon da matan suke baiwa al'ummar da suke rayuwa cikin su.
Da farko zan so ka dai yi mana bayani akan wannan shiri, yadda ka san shi da kuma irin alhulolin da ake fuskanta da yanzu saukin da aka samu sakamakon
akwai dan uwa ya zo mana da ziyara da wannan program din. Ya mana bayanai da program ya kunsa kuma suna neman matan su shiga wannan program. Ya ga mana advantages mu kuma mun ga abu ne wanda zai taimaka ma matan mu. Ka katse shi hannu biyu don matan mu su amfana. Mun san matan mu su amfana, mu ma za mu amfana. Muka fara wannan aka tabbi word to word. Ne mana bi su a wasu wurare. Bayan kafa wannan kungiyoyin abin farko da muka samu shine gudumawa da World Bank ba kowane mace kuɗi aka ba su. Sun ci ba da sana'a sun taimaka mana a gida. Da mata mu zo su zauna ne sai abinda mun je mun samu mun kawo. Magi ma za a ce maka babu sai ka kawo. Ba wai su siya kuli kuli ba, a'a an ƙara musu gwiwa ne da sana'o'i da suke yi.
A matsayinka na hakimin wannan
na'a,
fadar mata ba guri ne da mutane suke zuwa domin kawo kuɗi.
Kwarai.
Ko su irin koke-koke ake yawan kawo maka da yaya al'amarin kuma yake yanzu da aka samu wannan canji?
Ai dama rashin yake kawowa. Mai gida bai kawo abinci ba, ba abu da za a ci, ba a cefa ne. Yara an kore su a makaranta, mata suna albarzanci. Yanzu sun samu abin yi kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida. Yaro na zuwa ya gaya ma mamansa an ce ban biya kuɗin makaranta ba ko PTA ko wani abu. Uwa ta ɗauki kuɗi ta bayar kafin mai gida ya dawo. Ba su taimaka mana ba.
Yankin arewacin Najeriya yanki ne da mafi akasari ake gani mace abin da yake dacewa da ita zama a gida da kula da yara. An fuskanci namiji shi ya dauki.
Zamanin da kenan kika ce yanzu ido ya buɗe. Zaman ka ce wando bata gamu ba. Ka tashi ka taimake kanka wani zai taimake ka. To shi yasa mu ma muna ba mata goyon baya da abin da suke yi. Yanzu in kin shiga gari ko dan tebur da kika ga mace ta sa dan tebur tana tare da wani abu na shigowa. In ba komai kafin gare waye rana ya fadi kasa za a samu wani abu da ya karu akan abin da take sayarwa.
Bari mu taba batun tarbiyyar yara. Wanta mace ta ce ne shike bai da tarbiyya ga al'umma. Yaya wannan ci gaba da aka samu ya taimaka wajen
yaro dama in ka gane rashin hankali akwai abin da yake damun shi. Idan ka iya ka mashi maganin abin da yake damun shi na rashin hankali, aikar da ya dawo za a dawo mama ba ni da abu kaza gashi. kafin baba ya zo su shirya don su. Ina zai je tayi nemi wani rashin tarbiyya kuma a waje. Sai ya taimaka mana ga mu karkanmu har da tarbiyyar ƴaƴanmu.
To baya ga irin taimakekeniya tsakanin iyali, akwai wasu taimako da su waɗannan mata suke bayarwa a al'umma?
Ka kamar buhol, a ce akwai buhol a unguwa, su dama suke zuwa rafi ɗiban ruwa. In ya lalace ba ba ma tambayan maza kuma yanzu. Su da kansu suke hana kuɗinsu don gyara buhol ɗinsu.
Mai sauraro, a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ƙyamaci a yau. Amma idan aka tara da mu a mako mai zuwa, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu, sai Salamun Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.